محمد الله ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ينزو da muke magana yammacin ranar asabar ce da take daidai da 23 ga watan Zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1432 daidai da 19 ga watan Nuwamba shekara ta 2011 wannan shine kasar na bakwai daga cikin jeren giyar karatutukan littafin Sahih Muslim wallafar al-Imam Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri Allah madaukakin sarki gafarta mishi idan jama'ar musulmi basu manta ba mun yi karatu har zuwa ga matakin farko na shimfidar littafin da al-Imam Muslim yayi wato shi littafin Sahih Muslim in ka so zaka iya kasafta shi kashi uku in ka dube shi ta nahiyar yadda ya tsara abubuwan da ke ci abu na farko ka kira shi ainihin at-tamhid abu na biyu ka kira shi al-muqaddima abu na uku ka kira shi sulbul kitab abu na farko at-tamhid shine sharar fage na biyu kuma al-muqaddima wato shimfida na uku kuma shine sai asalin maqsudin da yasa aka share fage aka kuma yi shimfida matsayin a ce za a yi daurin aure a kofar gida kaza sai kaga ainihin an zo an share wuri to share fage kenan duk lokacin da aka ga ana shara irin wannan gagarumar shara wanda za a sanya masu shara guda biyar guda goma a lokaci guda ga alama za a yi wani abu a wurin kenan ina fata an gane to duk lokacin da aka zo ana shimfida tabarmi masu yawa sabanin tabarma kwaya ɗaya ko kwaya biyu da aka saba sanin cewa mai gida ko ainihin dattawa suna zama a kai to an san cewa akwai wani taro da zai biyo baya gagarumi don haka littafin yana dauke da ainihin share fage ma'ana daga inda muka karanta tun daga farko har zuwa inda muka tsaya a karatun da ya gabata al-Imam Muslim ya faɗi maqsudin da ya sa shi rubuta wannan littafi da kuma irin salan da ya dauka wajen rubuta littafin a wannan wuri da za mu fara karatu a yau insha Allah ta'ala bayan mun karasa tattauna sharhohi dangane da karatuttukan baya domin nayo tarkace da tattarawa ta tattauna mas'aloli masu yawa waɗanda al-Imam Muslim ya gabatar a karatun da ya gabata kasan na shida da kuma karatun da ya gabata a kasan na biyar insha Allah ina so zan tattauna mana a yau to a yau bayan mun gama tattauna waɗannan insha Allah ta'ala Imam Muslim zai fara bayani dangane da babu wujubin riwayati an thiqat babin da ke bayani akan wajibcin a ruwaito hadisai daga amintattun mutane wa tarkil mukazzabin da kuma barin maƙaryata wa tahziri min al-kadhib ala rasulillah da kuma tsoratarwa game da yin ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga wannan ita ce asalin muqaddimar da Imam Muslim zai gabatar wanda ita kuma muqaddima ce akan jimillar ilimin karɓar riwaya waɗanda ake karɓe da waɗanda ba a karɓe daga gare su idan aka gama wannan ba da nisa ba sai ka ji Imam Muslim ya sake cewa babu taghlizil kadhibi ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam babin da ke bayani akan mune na ƙarya wato ƙarya abace mai muni kuma abar amunanar da ita musamman ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam in Imam Muslim ya sake tafiya kadan sai ka ji ya ce babu nahyi anil hadisi bi kulli ma sami babin da ke bayani an hana ka ka karar da duk abin da ka ji ba duk abin da ka ji kake karawa ba wajibi ne in ka ji wata maganar ko in ka ji wani hadisin ka ja bakin ka kai shiru saboda rashin nagartar cancantar a isar da wannan sako to kun ga waɗannan su ne asalin muqaddima al-Imam Muslim haka zai ci gaba har ya kai babun nahya anir riwayati anid du'afa'i wal ihtiyat fi tahammuliha babin da ke bayani dangane da an hana riwaya daga mutanen da suke masu rauni ne da kuma yin taka tsantsan wajen yada ainihin wato riwayoyi na mutane masu rauni haka dai karatun zai ci gaba insha Allah ta'ala. To kasantuwar mun yi wannan karatu wanda kamar yadda na bayyana, Imam Muslim ya yi bayanai masu dimbin yawa na dalilin da yasa ya rubuta littafin da salon rubuta littafin. Zan koma cikin ainihin littafin babban malami daga cikin ainihin malaman hadisi na wannan zamani da ke kasar Makka, mai suna Sheikh Muhammad ibn Sheikh Al-Allama Ali ibn Adam ibn Musa Al-Ethiopi, mai suna Qurratu Ayn Al-Muhtaj fi Sharh Muqaddimati Sahih Al-Imam Muslim ibn Al-Hajjaj. Ina fata an gane, kamar yadda na alƙawaranta mana cewa wannan shine sharhi mafi inganci kuma mafi girma wanda ainihin aka yi wa Sahihu Muslim har zuwa yau din nan. Allah madaukakin sarki ya saka wa malamin da alkhairi, kuma Allah madaukakin sarki ya ƙara ƙayyaba wannan rayuwa tashi mai cike da albarka. Imam Muslim ya tattauna matsaloli masu dimbin yawa a cikin ainihin wato wannan ƙarshen karatu da muka yi har zuwa karatun da ya gabata, wanda sakamakon nan shine za mu biyo baya mu danyi abin da Bahaushe yake kira waiwaye adan tafiya. Mas'alar farko da al-Imam Muslim ya tattauna a kai ita ce dangane da wasu maganganu waɗanda yayi, waɗanda waɗannan maganganu a cikinsu sai aka fa'idanci abubuwan da malam ya kira da cewa masailu tata'allaqu bi kalamil musannif rahimahullahu ta'ala al-madhkur. Ga wasu mas'aloli da suka shafi wasu maganganu da Imam Muslim ya waɗanda suka gabata. Al-mas'alatu al-ula, mas'alar farko, anna kalamahu rahimahullahu ta'ala yusidu anna ruwatal akhbari wa nuqalal athari ala arba'ati aqsam. Masu ruwaito hadisi daga maganganun da Imam Muslim ya gabatar a baya, muna fahimtar sun kasu kashi hudu kenan. Al-awwal, kashin farko, as-siqatul mutqinun alladhina yanduru ghalatuhum. Amintattun mutane waɗanda suke ƙwararru ne a cikin ilimin hadisi, waɗanda kaɗan ne za ka iya samun kuskure daga gare su. Fala yujadu fi riwayatihim ikhtilafun shadidu, ba a samun saɓani mai tsanani a cikin riwayoyinsu. Wala takhlitun fahishun, kuma ba a samun cuɗani wanda ya ɓarnata ko kuma ya munana. Fahaula'i, to kaga irin waɗannan mutane in ba ku manta ba su ne muka yi ta buga misali irinsu Imam Malik, irinsu Shu'uba, irin waɗannan mutane humul ladina atamada alaihi, da su ne Imam Muslim ya dogara wajen gina wannan littafi nashi mai girma. Wa bana kitabahu, akan su ya gina wannan littafi ala riwayatihim, akan riwayoyinsu, da irinsu Imam Muslim ya dogara akan riwayoyinsu kuma ya gina wannan littafin nashi. Fa ja'alaha usulan, sai Imam Muslim ya sanya riwayoyin malamai irinsu waɗannan, irinsu Sufyan ibn Uyayna, irinsu Malik dan Anas al-Asba'i, irinsu Shu'ba ibn al-Hajjaj da makamantan waɗannan. To ire-irensu ne Imam Muslim ya dogara da riwayoyinsu kuma ya gina ainihin wato littafin shi. Wa ja'ala riwayati man ba'dahum tabi'atun laha, sai ya sanya ainihin riwayoyin waɗanda suka biyo bayansu a wajen ƙarfin hadda da nagarta iya karatu, sai ya zama riwayoyinsu na biye da waɗannan. Asani, nau'i na biyu na masu riwaya waɗanda Imam Muslim ya ambata a baya, ahlus sidqi was sitr, mutanen kirki waɗanda nagartattun mutane ne kuma suna cikin rufin asiri, ba a kama su ba a tuhumce su da wata ƙarya ko wani mugun abu ba. Wa haula'i humul ladina yadhkuru ahadithahum ala sabilil mutaba'a, to kaga irin waɗannan Imam Muslim yakan ambaci hadisansu, amma su kuma hadisansu ba da su ya dogara ba. A'a, in ya kwararo hadisan irin waɗancan su Imam Malik da Shu'ba da makamantansu, to sai kuma ainihin ya rinka mara baya da hadisan ire-iren waɗannan waɗanda su ne nau'i na biyu. Don haka asali madogara Imam Muslim su ne ire-iren waɗancan na farko, waɗannan nau'i na biyu yana kawowa ne don ya ƙara wa abin armashi da ƙarfi, wanda ko da babu su to waɗancan na farko sun wadatar. Na fata an gane. Wa shawahid li riwayati sinfil awwal, sannan in ya ruwaito hadisai daga nau'i na farko, sai ya rinka kawo waɗannan don su ƙara zama shaida ga waɗannan riwayoyin na farko. Na fata an gane. Al-Thalith, mutane nau'i na uku da al-Imam Muslim ya kawo a cikin wannan karatu wanda muka yi a baya, al-muttahamuna bi wad'il ahadith, فهؤلاء لا يتشاغل بروايتهم أصلا كما يتشاغل بروايتهم أصلا يجي سيكما نوئي نأكسوني ودن دأكتهم جيسو ديو أن بكريا أجتن حديثي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ودن من إذن متاني باء بات لوكا تيو دي روايو ينسى أصلي معنى إمام مسلم يجي ودن من بازي بات لوكا تيبا باء بما أوي وي روايو ينسى بني دون متمن دكي وأن بكريا wana alheri ke tattare da ka ci gaba da ruwaito maganganu da gare shi waɗanda yake danganta ga annabi babu don haka imam muslim ba ruwan shi da waɗannan haka malaman hadisi arabi nau'i na hudu man ghalaba ala hadisihi almunkar walghalab sai kuma nau'i na hudu waɗanda su kuma galibin hadisan su zaka samu ainihin akwai kuskure akwai kuma nakara akwai abubuwa waɗanda suke malamai ba sa yadda da su وهؤلاء حكمهم حكم الصنف الثالث وذنن دا سودا نأكد حكمت سدا باء بات لوكتي دا سو بل لأينهم أكربي حديثي أولنسو مال محمد علي آدم الله ساكا مشد الخير يتي وهذا المذهب الذي سلكه المصنف رحمه الله تعالى في ترك الرواية عن القسمين الأخيرين هو المذهب الصحيح الذي عليه أكثر المحدثين wannan ra'ayin da Imam Muslim ya tafi akai akan shi ne mafi yawancin malaman hadisi suke cewa ana karban hadisi ne kadai daga mutanen da suke nagartattu 100% sai waɗanda ke ƙasa da su amma duk waɗanda suka zama makaryata ne ko abebantu huma ne ko duk sanda suka ruwaito hadisi hadisin su na saba mutanen kirki wannan malaman hadisi gaba ɗaya ba sa ainihin kula su na fata an gane anan ne sai malam ya ishara zuwa ga wasu waƙoƙi wanda ainihin ya rera a cikin wata manzuma tashi mai suna Shafiyatul Ghulal yake cewa summa alamanna anna ruwatan qasamu arba'atan faminhumul muttahamu wa minhum man wahamuhu qad ghalaba lighaflatin wa su'i hifzin qatraba wa thalithul aqsami ahli as-sidqi wal hifzi wal wahamu qalilut tarqi وذات أهله جرى احتجاج بلا خلاف إذن احتياج ورابع الأقسام أهل الصدق مع حفظ ووهمه بكثرة يقع لكنه ليس عليهم يغلب فاختلفوا فيهم فبعض يذهب للأخذ عنهم كنجل مهدي وابن المبارك إمام النقدي كذاك سفيان وكيع مالا جل المحدثين أيضا قالا كمسلم ففي الصحيح قد كفى توضيح أقسام الرواة وشفى نافات أنجان وانا مالا ميكا ميدا نشاكا مكوني مالا ميناني نايكا راتو أهننشي كما وانا اللتاف الناشي نوا ايدي أكن إلمين حديثي دعلولي يا كرم تدبوشي زوا بارد مكا جي أيكن حجي أيوة اللتاف شرحي alhamdulillahi ina daga cikin waɗanda ya raba wa sharhin hannu da hannu Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi waɗannan maganganun da muka karanto na fassara muku da Hausa su ne ainihin ya mayar da su a cikin waƙe a cikin wannan littafi nashi mai suna Shafiyatul Ghulal wato mai kosarwa game da ainihin kishi kun ji mas'ala ta farko kenan yanzu ka fahimci cewa a cikin wannan karatu da muka yi al-Imam Muslim ya kasabta mutane nau'i hudu nau'in farko masu hadda 100% nau'i waɗanda ba a cewa fa ba sa kuskure don babu mutumin da ba a cewa ba ya kuskure sai annabawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kun fahimta wato suna yin kuskure amma kuskuren su kadan ne kuma kuskuren su baya zama dalilin da za a tura maganganun su nau'i na biyu sune waɗanda ke ƙasa da su nau'i na uku da na hudu sune waɗanda lalatattu ne saboda ƙarya ko halayen banza to ba a karbe a gare su jama'a kun fahimci wannan da kyau مسألة فرقوكينا المسألة الثانية في البحث المتعلق بالمنكر مسألة تنجني ده حديثي منكري ده إمام مسلم يبين منين حديثي منكري حديثي منكري ناس انتقي تامان الجملة ابن دمالا يتترو دمالا يتترو مغنغنو مالا ميماسو انبينيو حديثي منكري شيني حديثي ده أكسامو متمن بنزا لحال بنزا كين كمر مكريتي ko wanda yake fasik ci kamar mazinaci ko mashayin giya ya ruwaito hadisin kuma ya zama shi kadai ya ruwaito hadisin to malamai sun ce wa hadisin shi munkari ba za su karba ba kun ji hanya ta farko da ake samun munkarin hadisi shine mutumin banza
amma ya ruwaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam, bayan shi kuma ba a sake samu wani ya ruwaito irin wannan hadisin ba. Hanya ta biyu da ake samun hadisi munkari shine mutumin kirki, wanda zaka iya cewa ba a tuhuma shi da ƙarya ko wani fasikanci ko wani zalunci ko ta alfasha, sai dai kuma yana da mantuwa ko yana da rashin hadda ko dai wata illa ta tabi'a wadda ta sa baya iya rike karatu yadda ya kamata. Sai ya ruwaito hadisi, kuma shi kadai ya ruwaito wannan hadisin, to shi ma malamai ba sa karban hadisin shi, kuma suka tashi sukan ce wa hadisin shi munkari. Hanya ta uku ita ce a samu mutumin kirki mai cikakkiyar hadda, kamar Imamu Malik ya ruwaito hadisi, sai kuma a samu wani ɗayan irin waɗancan da muka gabatar, ko dai mutumin banza sai ya ruwaito sai saba wa mutumin kirki, to sai a ce riwayar mutumin banzar nan ta zama munkar. Kun fahimta? Riwayar mutumin kirkin kuma ta zama sahihiya, ita kuma ta zama ma'ruf. Idan kuwa aka samu mutumin kirki ya ruwaito hadisi kuma mahaddaci, kamar Imamu Malik ko Shu'ba ko Sufyan ibn Uyayna ko Sufyan ats-Tsauri ko Abdullahi dan Mubarak, sai aka samu wani mutumin kirki ya ruwaito amma ya saba wa wannan da ya fi shi kirki ko ya saba wa tarin waɗanda suka fi shi kirki, to sai a kira riwaya shi shadh. Ita kuma ɗayar da aka karba kamar ta Imam Malik sai a kira ta mahfuziya. To in ka fahimci wannan abu ɗaya ya rage, shine relation wancan. Idan aka samu mutumin kirki kamar Imam Malik ya ruwaito hadisi gashi mai hadda cikakkiya, sai kuma aka samu wani mutumin kirkin ya ruwaito irin wannan hadisin amma ba shi da hadda, kamar wa? Kamar Abu Hanifa, kamar wa? Kamar Imam Hafs mai kira'a mai riwayar Hafs. A wajen riwayar hadisi ba a karban hadisi daga Hafs, amma a kira'a ce yake libami anan, amma a wajen hadisi malamai ba sa karbi. To idan da za a samu Imam Malik wanda yake da hadda da hali na gari ya ruwaito hadisi, sai aka samu al-Imam Abu Hanifa wanda yake mutumin kirki amma ba shi da hadda a hadisi, Abu Hanifa, ko kuma aka samu mutum irin Hafs mutumin kirki amma ba shi da hadda a hadisi, sai ya ruwaito irin hadisin da Maliku ya ruwaito amma sai ya saba wa Imam Malik, to shi ma riwayar shi sai a ki karbanta, sai a ce ta zama shadza. Na fatan kun gane. Idan kun gane wannan, kenan tsayawa domin tantance hadisi munkari da hadisi shadz yana buƙatar sai ka natsu da kyau ƙwarai da gaske, don ba haka ba sai abin ya rikice maka. Amma dai muna magana ne dangane da hadisi munkari, to babbar ka'idar da muke so ka fahimta, ka kwana akan ta, ka tashi akan ta har sanda Allah zai mai da kai malami da zaka je kana binciken zantutukan malamai, ita ce dukkanin hadisin da mutumin banza ya ruwaito shi shi kadai, to wannan hadisi ba a karbar shi matsayin shi kuma munkari. Dukkanin hadisin da mutumin banza ya ruwaito ya kuma saba wa mutumin kirki, wannan hadisin sunan shi munkari, shi ma ba a karbi. Shi kenan ka rike wannan, ya ishe ka misali har zuwa lokacin da Allah zai taimake ka ka je kana bincike kana tattauna irin faɗaɗawa da ainihin malaman hadisi suka yi, sannan sai ka sani hadisi munkari na ɗaya daga cikin nau'ukan hadisai guda goma masu rauni waɗanda malamai ba sa karbi. Ko kun fahimta jama'a? Kuma munkaran hadisai suna nan ainihin da yawa, suna yawo a cikin mutane. Misali riwayar Abu Ja'far Ar-Razi wadda yake cewa daga Anas, Anas ya ce har annabi ya rasu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai gushe ba yana yin al-qunuti a sallar asuba. Kaga wannan hadisin Abu Ja'far Ar-Razi shi ya ruwaito shi. Abu Ja'far Ar-Razi mutum ne da'ifi, kuma ya ruwaito wannan hadisi ya saba wa mutanen kirki da suka ruwaito daga Anas cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi alƙunuti ne wata guda a lokacin da ainihin aka kashe mishi wasu alarammomi mahaddata alƙur'ani, bayan nan ya bar ainihin yin alƙunuti ne. To kaga wannan ita ce asalin riwayar Anas. to cewar annabi yayi ainihin alqunuti a sallar asuba har ya rasu, wannan kuma bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kada. A cikin wannan riwaya ta Anas ba a kayyade da sallar asuba ba, an ce salloli biyar: asuba, azhar, la'asar, magriba da isha. Kuma yana yi ne a bayyane jama'a suna cewa amin a karkashin wannan. Kaga wannan riwaya ce munkara, ina fata an gane. Wannan dai misali ne na danyi mana domin mu fahimta daga cikin abubuwan da suka shafi abubuwan da mutane ke mu'amala da su a kullum. Allah madaukakin sarki ya taimaka, ina fata an gane. To sa'annan mas'ala ta uku kuma, fil bahth fi hukm ziyadati thiqa, dangane da bincike akan mas'alar idan amintaccen mutum ya ruwaito hadisi, sai kuma haka samu wani amintacce shi ma sai ya ruwaito irin wannan hadisi, kaga su biyu kenan. To amma a cikin wannan riwayar amintacce sai aka samu ƙarin lafazi, misali at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu salawatu lillah. Kaga wannan ita ce riwayar Imam Malik a cikin Muwatta daga al-Imam Yahya ibn Yahya al-Laythi al-Andalusi, wanda ya ruwaito Muwatta da ita ce muke amfani da ita a wannan nahiyar tamu, wadda ita ce Ibn Abdul Barr ya sharhi, wadda ita ce wadda al-Imam Suyuti ya sharhi, wadda ita ce wadda al-Imam Zarqani da mafi yawancin malaman da suka yi sharhin Muwatta ita suka yi wa sharhi. To kaji at-tahiyatu lillah, الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله. بيحكي سير ويتو ونن حديثي تحنير ون الماجرين إمام مالك متومن كيركي با ونن يحيب با. أتاش رواية ارتباه إسياك سامو: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، الصلوات لله. Me aka samu ƙari? Yawan lillahi wajen as-salawatu. A asalin riwaya da aka sani tana nan cikin Muwatta ita ce at-tayyibatu as-salawatu, amma a cikin wannan riwaya ta Baihaqi sai aka samu at-tayyibatu lillah, as-salawatu lillah. To ina hukuncin wannan ƙarin wanda daga Imam Malik aka samu? Amma kuma nan ga wannan ya ce Imam Malik ya faɗi at-tayyibatu as-salawatu lillah, nan kuma Imam Malik ya ce at-tayyibatu lillah, as-salawatu lillah. Ina hukuncin irin wannan ƙari? Malamai sai suka ce wannan ƙarin za a duba dukkan su mutanen kirki ne asalatan, da wanda ya wato asalin riwayar da wanda ya yi ta biyu, amsa misali. Sannan ruwayoyin suna karo da juna ne ko suna ƙara sharhin juna? Idan suna ƙara sharhin juna ne, sai malamai suke cewa ana karɓe kai tsaye, sai a karɓa mutumin kirki ne yau riwaya, sai wani mutumin kirki ya sake yau irin wannan riwaya, sai ya zama a cikin wannan mutumin kirki na biyu riwaya shi an samu ƙari, kuma ƙarin nan ba karo yake ba, to sai a karɓa. Kamar ainihin misalin da na yi muku a baya, hadisin ainihin tahiya da nuna yatsa, da kuma tahiya da nuna yatsa da kadawa. Wannan ɗalibi ya ruwaito daga malamin shi cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yushiru bi isba'ihi, waɗannan kuma suka ruwaito cewa malamin dai ya karantar da su cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yushiru bi isba'ihi wa yuharrikuha. Hadisin didda mu ga mutum ɗaya ne, amma wannan ɗalibi ya ce mala ya ce annabi yana nuna yatsan shi a tahiya, wannan kuma ya ce annabi yana nunawa kuma yana kaɗawa. To kaga kuma yana kaɗawa ba a samu a waccan riwaya ba. Shin kaɗa yatsa yana kura nunawa? Baya kura nunawa, dan sai an nuna ɗin, sai an miƙe ɗin, sannan ake kaɗawa. A ƙarƙashin haka kaga riwaya ta biyu da ta ce yana kuma kaɗawa, ba tana ainihin wato kore riwayar farko ba ce, kuma ga ta daga mutumin arziki ce. Zai ga ɗauki wannan shi ne misali. Bisan da aka samu fiƙa, fiƙa kalma ce da take nufin mutumin kirki a halaye sannan kuma mai hadda ingantacciya. To duk sanda aka samu fiqa ya ruwaito hadisi, wani fiqa ya ruwaito irin wannan hadisin amma ya zo da ƙarin lafazi, to sai a karba. Idan kuwa fiqa ya ruwaito hadisi aka samu wani fiqa shi ma ya ruwaito wannan hadisin amma ya zo da ƙarin lafazi ko sauyin riwaya wadda take karo da na farko, sai malamai suka ce idan akwai hanyar da za a bi a haɗa waɗannan riwayoyi a yi aiki da su babu laifi, idan kuma babu to anan sai a gwada ƙarfi wajen nagarta. Misali, Imamu Malik ya ruwaito hadisi, sai aka samu Abdullahi ibn Mubarak ma ya ruwaito wannan hadisi. Abdullahi ibn Mubarak sai ya zo da lafazin da yake karo da na Imamu Malik, kuma aka rasa yadda za a haɗa su a fitar da ma'anarsu gaba ɗaya. To sai a aje lafazin da Abdullahi dan Mubarak ya kawo, sai a ce ya zama shaf, sai a karɓi lafazin da Imamu Malik ya kawo sai a ce ya zama mahfuz, saboda Imamu Malik ya fi Abdullahi dan Mubarak ƙarfin hadda. Ko kun fahimta jama'a? Wannan ita ce hanyar da ake mu'amalantar ziyada a cikin fiqa, ziyada a cikin hadisi ko a cikin lafazi ko a riwaya ko makamantan haka. Malamai daga cikin malaman hadisi ba sa kore duk wani ƙari da ya zo kawai su ce ba za su karɓa ba. A nan ina ishara ɗaya zuwa ga wasu da yawa daga cikin almajiran malam Muqbil Al-Wadi'i a wannan ainihin zamani, wani babban malamin hadisi ya rasu, mutumin ƙasar Yaman ne, ya yi karatu Jami'ar Islamiyya da ke Madina, kuma Malam Nasiruddin Al-Albani na daga cikin malaman shi. To amma a nan sai suka samu saɓanin fahimta, shi yana ganin cewa ziyadat waɗanda ainihin suke zuwa a cikin riwayoyin hadisai waɗanda malamai na da suka yi inkarinsu, to kawai a yanzu ma a ci gaba da inkarin waɗannan ba tare da an yi wani bincike na ɓata lokacin gano yaya za a ɗauke su ba. Amr Abdulmun'im Salim, wani matashin malamin hadisi a ƙasar Masar, shi ma ya ɗauki wannan ra'ayin. Sakamakon haka wannan ra'ayin ba daidai ba ne jama'a. Hanyar da malaman hadisi suke bi ita ce tun daga na da har na yanzu, ita ce idan ana tare da hadisi sahihi da kowa ya rike shi, kamar wannan da na kawo na at-tahiyatu lillah, idan wata riwaya ta zo to sai a duba riwayar ta inganta, wannan ƙarin ya inganta ai, baya sabawa to koda wani malami a da ya tabbatar da cewa bata inganta ba, idan mu yanzu mun bincika ta zo mana ta hanyar da muka tabbatar da ingancin ta sai mu karba, don ta iya yiwa shi ta zo mai ne yana da hujjar da ba zai iya karbe ba. Ko kun fahimta jama'a? Wannan magana ita ce daidai. Ku karanta littafin Nuzhatun Nazar, wanda yake ainihin sharhi ne da Ibn Hajar yayi wa littafin Nukhbatul Fikr. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Bayan wannan sai ainihin wato wata mas'ala wadda malam ya tattauna ta game da Imamu Muslim Ibn al-Hajjaj. Shi wannan malamin namu, Malam Muhammad Ibn Ali Ibn Adam Ibn Musa al-Ethiopi, wani abin mamaki ba Balarabe ba ne, amma Allah ya yi mishi baiwa da ƙwarewa da gogewa a harshen Larabci. Larabawa ne malamai sukan zo su ɗauki karatu na nahau da sarf da balaga da adab a wuri. Tsarki ya tabbata ga Allah, in na ce Larabawa malamai ba ina nufin ɗalibai ba, waɗanda suke manyan malamai ne a Makka. Sai kaga wani ya ce mishi zai zo ya koyi ilimin ainihin tasrifi a wurin shi, sai ya sa mishi ƙarfe 10 na dare, kullum ƙarfe 10 na dare, sai gan shi babban malami ne, kana jin labarin shi kana karanta littafin shi, sai zo ya koyi nahau ko sarf ko balaga ko wani abu a wurin wannan malami. A nan ya hasaso wata kalma da Imam Muslim ya amfani da ita a baya, ya hasaso wannan kalmar a Larabci kuskure ce, a ilimin hadisi kuma kuskure ce. Ita ce inda Imam Muslim yake cewa قد شرحنا من مذهب الحديث واهله بعض ما يتوجه به من اراد سبيل القول. يتي حقيقه mun yi sharhin mazhabin malaman hadisi ko kuma mazhabin hadisi da ko malaman hadisi da gwargwadon abin da zai iya shiryar da wanda yake son ya bi hanyar waɗannan malamai, ma'ana duk wanda yake son ya bi hanyar hadisi da hanyar malaman hadisi, to mun yi sharhin da zai iya fuskantar da shi wa wufiqa laha, haka kuma duk wanda aka datar da shi da gamdakatar ne ya samu wani rabo a wannan ilimi. Imam Muslim sai ya ce wa sanazidu insha Allah ta'ala sharhan wa ibahan fi mawadhi' min al-kitab, yace in Allah madaukakin sarki ya so za mu ƙara sharhi da bayani a wasu wurare a cikin wannan littafi da gwargwadon inda munasaba ta kama, in ba kuma ta ba mun yi wannan karatun da ya gabata. Sai yace inda zikril akhbaru muallala, a wurin ambatan hadisai masu illoli waɗanda aka illanta, to wannan kalmar ce sai malam Ali Adam sai ya hasaso ta, al-muallala din nan sai yace kuskure ce ai amfani da ita a cikin ainihin wato harshen Larabci da kuma ainihin a ilimin hadisi. Sarki ya tabbata ga Allah sai yace al-mas'alatu ath-thaniya, na fata an gane. Anan ya gama da waɗancan matsaloli waɗanda muka gama tattauna su, sai ya fara tattauna ainihin wato wasu matsaloli dangane da wannan gabar. Da ya tattauna matsala ta farko, wadda ita wannan matsala ta farko ita ce dangane da wannan maganar da Imam Muslim yace zai ƙara bayani insha Allah ta'ala idan an je ire-iren waɗannan wurare. Na fata an gane. Ma'ana duk inda aka je wani wuri wanda akwai wani hadisi wanda yake da wata matsala, ko wani malami ya taba cewa akwai matsala a hadisin amma Muslim bai yarda da matsalar ba, yace to zai ƙara bayani, to wannan ita ce matsalar farko. To matsala ta biyu sai yace fi qawlihi al-mu'allala a'lam anna al-musannif rahimahullahu ta'ala ista'mala lafza al-mu'allala, yace ka sani ya kai mai karatu, Imam Muslim ya yi amfani da wata kalma da ya kira ta al-mu'allala bila ghaini, yace da lanjaye guda biyu ko wa huwa isti'malun ghayr jayyid, yace amfani da wannan kalma ba daidai bane, li'annahu ismu maf'ulun min allalahu, saboda suna ne na maf'ulin allalahu yu'alliluhu ta'lilan fa huwa mu'allun, haka ya kamata allama yu'alliluhu allama hu yu'alliluhu ta'lilan fa huwa mu'allim, haka ya kamata. Ina fata an gani, nan ni ne nake buga muku misali don ku fahimci yadda amini, bi ma'ana alhaqu bi shay wa shaghalahu bihi wa laysa hadha alfi'l musta'malan fi kalamihi, yace larabawa san ba sa amfani da wannan irin ainihin fi'ilin da wannan irin ginin da Imam Muslim yayi, annahu yu'alliluhu, sannan sai kuma a zo a ce mu'allam, yace babu wannan. Ina fata an gani. Bal ibaratul muhaddisina fil fi'l, wato malaman hadisi larabawa abinda suke amfani da shi akan wannan fi'ilin an yaqulu a'allahu a'allahu fulanun bi kaza, wane ya illantar da shi da kaza. Ina fata an gani. Wannan kalmar tana daga cikin kalmomin da an samu malaman hadisi kamar Imam Muslim din sun yi amfani da ita, amma kuskure ce hatta a cikin ilimin hadisi. Amma akwai wata magana wadda wannan magana ita ce wallahu alam, a lokacin da su Imam Muslim suke rubuta waɗannan littafan, wasu kalmomi na ilimin mustalahul hadisi ba a gama tantance su ba, kamar yadda ina son ku san har yau akwai wasu kalmomi da wasu ka'idoji na ilimin hadisi malamai a cikin littattafansu ba su gama tantance su ba, suna nan kara zube. Idan ka zo koyan littafin ilimin mustalahul hadisi, shi ne malami zai tsaya kawai ya fayyace maka kenan. Wannan magana kuma tana nuna akwai hadarin ka ɗauki littafin ilimin mustalahul hadisi ba tare da jagorancin malami ba ka karanta, domin akwai kalmomin da malaman suna amfani da su ba su tsaya sun tantance su ba, sai malami ne mai karantar da kai littafin, ya zo zai fayyace maka su. Kaga idan babu jagorancin malami abin ba zai fayyatu ba. Sakamakon wannan kalmar tana daga ciki. Na fata an gane. to anan sai malamai suka ce me yiwa wannan kalma ta al-mu'allala da Imam Muslim ya amfani da ita, ko wanda zaka zo ka ji Bukhari da wasu manyan malamai suna amfani da ita al-hadith al-ma'lul, shi ma malamai sun gano cewa ba daidai bane ya amfani da shi. Zai malamin suka ce me yiwa waɗannan malaman sun yi amfani da kalmomin ne tunda kafin a zo a gama tantance waɗannan al'amura na kalmar illa din al-mu'allal da makamantansu, wallahu ta'ala a'lam. Amma dai abinda malamin ya ci gaba da cewa sai ya ce wa waqa'a aidan fi ibarat al-Bukhari wa Tirmidhi wa Dharqutni wa ghayrihim, yace har wayo a cikin wasu maganganu da aka samu daga al-Imam al-Bukhari da Tirmidhi da al-Imam Dharqutni da waɗansu malaman, su ma an samu in suka zo fadin wannan irin kalmar ga hadisin da yake da illa at-ta'biru bil ma'lul, sukan ce al-hadith al-ma'lul, sai ce wa ankara ibn Salah, Imam Ibn Salah ya inkarin amfani da wannan kalmar, wan Nawawi da Nawawi, wa qala harshi Nawawi yace innahu lahan, wannan tuntuban harshe ne, wa ankarahu aidan al-Iraqi, haka nan al-Imam al-Iraqi ya inkarin wannan, wal Hariri da al-Imam al-Hariri fi Durrat al-Ghawwas, a cikin wani littafi nashi mai suna Durrat al-Ghawwas, wannan littafin al-Imam al-Hariri ya rubuta shi littafi ne juzu'i guda, yana kawo tuntuban harshe da ya rinka faruwa ga wasu manyan malamai a cikin harshen Larabci. Dama shi Hariri malami ne na Ahlus Sunna, yayi karatu mai zurfi a cikin ilimin nahwu da sarf da ilimin balagha da adab, sai yazo yana tantance wasu kurakurai da kan faru da ainihin wasu waɗanda suke malamai ne musamman malaman hadisi a cikin harshen Larabci. Na fata an gane. To wannan haka Imam Ibn Malik shi ma yayi karatu mai zurfi a cikin ilimin nahwu da sarf, ba dan koyi ba don kare sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi sa waɗannan littafai da ainihin Mulhatul I'rab ta al-Imam al-Hariri da Durratul Ghawwas da Maqamatul Hariri da al-Fiyya ta Imam Malik da al-Kafiyatu Shafiyya ta al-Imam Malik, wadda ita ce uwar al-Fiyya. Al-Fiyya baiti 1000 ce, Al-Kafiyatu Shafiyya baiti 3500, da ya rubuta ta ɗalibai suka ce Allah gafarta malan ta yi yawa, ya kamata a yi mana sharhi, tana da wahala a yi mana sharhi, shine da ya tashi ya sharhin ta kuma mujalladi 5, ya kace abu ya ƙara rikicewa, an yi ɗaya ta rikita mu kuma an mai da ita 5, sai ce to ba ai, suka ce da zai takaita asalin waƙen ne shine mai da ita Alfiya, ta zama baiti 1000. To duk wannan juhudin da waɗannan malamai da ƙwazo da suka yi jama'a dangane da ilimin nahwu da sarf da balagha da adab da sauran fannoni na Larabci fa sun yi ne kadai don me? Domin kare Al-Qur'ani da Sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda Al-Qur'ani shine littafi mafi girma da ɗaukaka, kuma shine littafi mafi nagarta a wajen Larabci. Sannan a cikin mutane baki ɗaya babu wani wanda ya dare Annabi wajen iya Larabci da gogewa da Larabci, don haka dan karkaje kana karanta ko hukunta maganganun Annabi da Larabci waɗanda ya da kuskure, sai malaman nan suka tsaya suka yi wannan aiki, Allah ya saka musu da alkhairi. Abin da ya da malam yake cewa wannan ainihin wato amfani da kalma al-mu'allala da Muslim ya yi to lahani ne, kuskure ne, sai ce li anna isma maf'ul a'alla ar-ruba'i la ya'ti ala maf'ul wato maf'ul ma'lul kenan, lakin tu'qib hadha al-qawl bi annahu thabata fi al-lugha umma al-insan thalathiyan bi ma'na marida qala fi al-misbah al-munir umma al-insan bil bina' lil-maf'ul marida wa minhum man yabnihi lil-fa'il من باب ضرب فيكون المتعدي من باب قتل فهو عليل وعله الله فهو معلول قيل من النوادر التي جاءت على غير قياس وليس كذلك فإنه من تداخل اللغتين والأصل عله الله فعل فهو معلول أو من أنه فيكون على القياس وجاء معل على القياس لكنه قليل الاستعمال انتهى باختصاري وأن يقول ورور يكلمرني أن تتودع وسسكة معلول لن بعد دي بني zo gama bayani sai wasu suka ce a'a daidai ne su ma suka kawo nasu dalilan karshe ne mallai ya tabbatar da cewa amfani da kalmar ma'lul ba daidai bane haka amfani da kalmar mu'allam ba daidai bane to menene daidai abin da yake daidai shine al-mu'all hadisin da aka illanta ina fata an gane ko kun fahimta yawa ba da lanjaye guda biyu ba da lanjaye guda daya ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to sannan sai me ake nufi dangane da illa a cikin ainihin hadisi a takeice dai illa a larabci abin da take nufi ita ce nakasa illa ita ce nakasa da larabci kawai amma a wurin malaman hadisi idan suka ce illa suna nufin ibaratun an asbabin khasiya fara'at ala alhadisi alladhi zahiruhu salama listijma'ihi shurutus siha zahiran fa asarat fi sihhati hadisin da a zahiri in ka ganshi zaka ganshi da me zaka ganshi da inganci saboda a zahiri ya cika sharuɗan duk da ake nema ku an fahimta amma a haƙiƙani ƙwararrun malamai masana lafiya da rashin lafiyar hadisi su in suka dube shi sai su ce wannan hadisin mai illa ne to wannan ita ke nufi illa ma'anar illa kenan kamar cutar kanjamau ce a wannan zamani zaka ga mutum sintime ne jikin shi bulbul kuma subul amma sai kaga an ce yana da cutar kanjamau an fahimci wannan da kyau to amma kaga mutumin da za a same shi duk jikin shi yayi dabbara da ciwo da kuraje ko karaya ko makamantan haka kaga wannan ba sai lallai likitoci ba za su kowa zai gane mara lafiya dan haka illa a cikin hadisi ita ce matsalar da za ta sa a ki karban hadisi ku kiyaye wanda a zahiri bata bayyana ba domin a zahiri hadisin ya cika sharuɗa na inganci gaba daya amma kuma sai a samu wani ƙwararren malami ya gano ainihin illa din ilimi dangane da gano illa a cikin hadisi kamar yadda wasu ke cewa baiwa ce wasu kuma ke cewa baiwa ce kuma karatu ce wannan magana ita ce daidai baiwa ce kuma karatu ce don haka ɗan kaɗan ne daga cikin malamai Allah ya musu ainihin baiwa a wannan fage na gano illa a cikin ainihin hadisi amma waɗannan ɗan kaɗan jama'a muna magana daga cikin mutaakhirina ne amma daga cikin kudama'u akwai su da yawa kamar yadda Allah yake cewa sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin akwai su da yawa cikin malaman da amma waɗanda suka zo da baya akwai karancin su in ka dauki manyan malamai daga cikin waɗanda suka gabata irin su kansu su Imam al-Bukhari irin su Imam Muslim din da irin su al-Imam Abu Zur'a da irin su al-Imam Abu Hatim da dan shi Abdurrahman ibn Abi Hatim da makamantan waɗannan Allah ya musu baiwa dangane da sanin illa haka mun ka dauko manyan malamai irin su Ahmad ibn Hanbal ka dauko manyan malamai irin su al-Imam an-Nasa'i ka dauko manyan malamai irin su al-Imam Ali ibn Abdullah ibn al-Madini manyan malamai irin su Abubakar ibn Abi Shayba tare da dan uwan shi Usman ibn Abi Shayba waɗannan suna nan da yawa muka ce za mu lissafa su daga cikin waɗanda suka gabata amma daga waɗanda suka biyo baya waɗanda suka shahara dangane da gado illoli a cikin hadisi ɗan kaɗan ne kamar su al-Imam ad-Darqutni a inda al-Imam ad-Darqutni ya rubuta littafin da har yau ba a taɓa samun littafin da ya kai girman shi wajen bayanin ilimin illa da kuma buga misalai akan hadisai masu illa ba ya sanya wa littafin al-Ilm al-Kabir wannan littafin mujalladi 17 ina fata an gane to kaga kamar wannan ainihin malami al-Imam ad-Darqutni wanda Imam ad-Darqutni yana daga cikin mutaakhiri an fahimta jama'a Imam ad-Darqutni Allah ya mishi baiwa game da sanin illoli a hadisi har ya kai sai da ya bude hadisan Bukhari da Muslim yana ganin akwai waɗansu hadisai waɗanda a zahirin su inganci ne amma a haƙiƙani illoli ce da su wanda yake malaman zamanin shi suka kasa bashi ansa saboda ya karantu karatun da yake ya wuce su har sai daga bayan shi da kusan shekaru 300 haka zuwa ka samu babban malami Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yadda ya bada waɗannan amsoshi gaba ɗaya dangane da waɗannan hadisai da al-Imam ad-Darqutni yake zargin su da illa waɗanda suka zo musamman cikin Bukhari da Muslim in ka karanta muqaddimat Fathul Bari za ka ga waɗannan insha Allah idan kun gane wannan sai mu tafi amsa ko tambaya ta gaba da neman amsar ta. Wadanne irin ilmomi ne tunda mun ji bayan baiwa ta basira? Ita kuma baiwa ta basira na daga cikin dalilan da Allah maɗaukakin sarki ke yi wa ɗan adam, akwai bin Allah. Saboda Allah ya ce wattaqullah wa yu'allimukumullah, ku ji tsoron Allah sai Allah maɗaukakin sarki sai ya ƙare ku da ilimi. To biyayyar Allah na daga cikin hanyoyin da ke taimaka maka Allah ya maka baiwa ta fahimtar ilimi, abu na farko kenan. Abu na biyu, nisanta da kaucewa saban Allah, shine yake cewa shakautu ila waqi'a su'a fahmi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa qala inna al-ilma nurun wa nurul lahi la yuhda li'asi. Yace na kai kuka ga Imam Shafi, Allah ya kashi bawwa don gane da kaifin basira da kaifin hadda, sarki ya tabbata ga Allah. Imam Shafi ya gara Madina da daddare zai koyi karatun Muwatta a wurin Imam Malik, da isa sai ɗalibai suka marhabance shi suka ba shi masauki. Daga ina kake? Yace daga Iraq yake. Yanzu da kai ya zo wurin Imam Malik ne domin neman karatu. Amma ba za ku ta Makka wurin babban malamin Makka shi ne al-Imam Abdullah ibn Zubair al-Humaydi, ya ba su takarda ga ta ya zo da ita don Imam Malik ya amince ya san cewa mutumin kirki ne shi ya koya mai karatu. Ɗaliban suka ce, to ka san Imam Malik yadda yake karantawa? Ya ce, a'a, Imam Malik ba zai riƙe littafi ba, kai ne ba ka riƙe littafi, kana jan littafi kana karantawa, Maliku ne maka fassara da bayani. Sai ce, to ai shi ne da littafin kuma bai san da bai samu ba. Ka ce mishi ga littafi Muwatta, ka je ka kwafi ta, randa ka gama kwafi ta ka dawo mana da ita. Sai ainihin ka je wurin Imam Malik ka ainihin koyi karatun Muwatta, kana kallo kana karanta ne maka fassara. Imam Shafi ya ce madalla, ya karɓi Muwatta ya fara nazarin ta a wannan daren, kafin asbahu ya karance Muwatta kuma ya haddace ta kan saboda kaifin hadda da kuma bawa ta Allah ya mishi, sarki ya tabbata ga Allah. To ya isa gaban Imam Malik ya miƙa Imam Malik takarda, al-ghafar ta malam na wurin wani malami ne abokinka a Makka, Abdullah ibn Zubair Abu al-Humaydi, ya ba ni takarda ga ta. Ya duba ya ga ga wani yaro nan almajirinmu ne, ya fito zai koyi karatu a wurinka, mun amince da shi a koya mishi karatu, yaro ne mai tarbiya, Muhammad ibn Idris al-Shafi. Imam Malik ya ce, to ina Muwattar ka? Sai ce, na zo da daddare jiya na samu ɗalibai sun ara min in kwafi, amma na karance ta na haddace. Ya ce, kai yaro, littafin da na shekara 40 ina rubutawa, kai ka ce ka haddace a dare ɗaya? Ya ce, na haddace shi. Yace, to faqra alayya, karanta mini inji. Imam Shafi yace, faqra'atu alayhi, sai na karanta mishi Muwatta da ka fastahsana alqira'a. Yace, madalla, abin ya yi kyau, ashe ko ka haddace? Kun ji Imam Shafi kenan yana da bawa ta nan. Imam Shafi ya kasance in ya je gaban masu siyan littafai yana zai siya littafi, in ya ɗau littafin yana nazari haka irin ɗan duba da ake tasaffur, duk abin da idan su ya gani ya karanta to zuciyar shi ta haddace. Haka ce har da masu littafi suka mai doka. Saboda ko ya ko ya tsaya gaban ka kana ganin yana dan nazari ne irin na ɗalibai, zai duba nagartawa ya yaya kafin ka ankara ya haddace abin da ke cikin ko aje maka littafin ka. Na ka kaga sai a sa hannu a baki, to kawo kuɗi tukuna sannan ka fara. Wannan mutumin mai kaifin basira ko wannan ɗalibin mai kaifin basira yau sai ba su waje ɗaukar karatu. Malam ya ce mishi, to kafin a ɗora maka karatun yau ka biya karatun jiya. In ji yayyayyay sai karatu ya gagara kawuwa, ya kaɗa ya kaɗa karatun jiya gagara kayuwa. Sai ya ce, ka koma gida ka je ka yi nazari, akwai abin da kai wa Allah, Allah ba azzalimi ba ne, ba zai maka bayya haka siddin ya kwace ta ba. Tsura ta ka koma ka je. Ya ce ya koma kaf, ya yi tunani sai ba ab a wannan ranar da zai taho karatun fa, ya haddasa karatun tun daga gida, amma kafin ya iso yana tafiya ga wata mace na tafiya gaban shi, iska ta ɗaga hancin zaninta ya ga ƙaurinta da kuskure,
marmago dawo in malam waki yace ala gafa ta malam ina ganin ma gano abin da ya faru yace to menene yace ba abin da ya faru sai yace to wannan shi ya ga maka hadda ta rushe yau yace to ina mafita akarmaka Allah me zan yace ka koma ka tuba kai istighfari sannan ka je ka jaddada karatu zaka ga ya haddatu dai koma ko shikenan shine sai zo na rubuta wannan waka yana cewa shakautu ila wasi asu asahabi ma sai kukan mun nemar fahimta karatu ya ga gare ruwa na kafa fahimta zuwa ga malami na wasu fa arshadani ila tarkil ma'asi sai yace to in kana son karatu ya zauna ka daina saban Allah wa qala sai yace innal ilma nurun ilmi hasken Allah wa nurullahi la yuzba li'asi hasken Allah ba a bada shi ga mai saban Allah jama'a wannan shine bayani dangane da abin da nake son gaya mana anan kana son Allah ya maka bawa game da ilimi a jumlance ka bi Allah kana son Allah madaukakin sarki ya maka bawa ilimin da ka fahimta ka haddace ka rike ya zauna ka nisanci saban Allah saboda haka mu dawo magana da muke magana akan illa gano illa a cikin hadisi ta firgita da yawa daga cikin malaman hadisi shi ya sa wasu suka ce hakika ba ilimin ba sai dai wanda Allah ya baiwa kawai amma hakikanin al'amari ilimi ne kuma bawa ta ji yadda ake samun ta ilimi wa ake samun shi ilimi abinda ko hanyar da ake bi ake samu al-Imam al-Bukhari ya bayyana lokacin da ya shiga ƙasar Iraq suka kada suka rawa kuro Imam al-Bukhari ba su saurayi ba tashi suka gaba suka kada suka raya su sabu Bukhari da wani kuskure ko tuntuban harshe suka gaba sai suka ce innahu yata'ata bawa al-balagh yana shan maganin hadda ne ƙarya ne wannan ba karatu bane magani ne yana shan wani fahimi ne akwai fahimi wannan sai domin sai Imam Muslim yaji ana yi a gari sai zo gaya wa Imam al-Bukhari yace suna cewa kana shan maganin hadda akwai wani fahimi da kake shani sai yace la yace ma arufu shay an min bani ba wani amani da na sani wanda ke da alaka da innama huwa himmatu rajul wa mudawamatu nazar himma ce kawai sannan da dimantar nazari to kaji yadda ake yi har a kai ka zama kwararren malami kuma yawa fahimci yake ba a bori da sanyin jiki bori tashi ake a fata albaka da gindi a sake fa to ina za a yi wannan da sanyin jiki ba ka karatu ku kiyaye jama'a matuƙar kana son a kirga sunanka a cikin tarihi daga cikin malamai to za ka zama cikin wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana amma tarumul izza thumma tanamu laula haka suka ce kana son girma kuma ka kwana bacci sai ce wal jinini kinini hauka fanni fanni ne kai wanda ka dauka ke kana son ka zama malami amma ka kwana bacci to idan ka gane wannan jama'a himma ita ce matakin farko sannan abin baya kaunar sanyin jiki baya kaunar kasala wannan shi ne zai sa bayan kawo karatu ilimi ya zauna a cikin kwakwalwarka kamar yadda ka san idan ka ci abinci mai guba baya zama a jika kuma baya amfanar da jikin sai dai cutar da shi amma in ka ci abinci mara guba za ka ga kana da wasu na'urori da Allah ya maka a cikin cikinka waɗanda za su tace abincin da jikinka ke bukata sai su taskance a jikin abinda ba a bukata kuma sai fita a matsayin kashi da sauran tarka-tarka haka duk sanda kai karatu ba karatun ne fahimta ba ba karatun ne ilimi ba bayan kai karatun to abinda zai biyo bayan karatun na fahimta da ilimi shi din ne ake kira fahimtar kuma shi din ake kira ilimi ba haka ba za ka zo yana ta karatu amma kai da jin shi ka san ya fahimci abin da yake karantawa a lokacin da wani yana ta karatun kuma kai da jin shi ka san bai fahimci abin da yake karantawa ko kun fahimta kuma saboda haka akwai bambanci tsakanin karatu da ilimi kamar yadda ko da turo yana bambanci tsakanin education da kuma knowledge wato ministry of education ma'aikatar ilimi ma'ana ma'aikatar karatu amma knowledge fa ba shi da ma'aikata don wannan sai kawo karatu ne Allah zai ibi abin da ya ga ba ma cikin karatun ya baka ilimi idan kun gane wannan jama'a kenan har yanzu waɗanda suka cika waɗannan sharaɗi a wurin Allah Allah zai ba su ilimi daga cikin ilimin har su iya samun ilimi na gano illoli a cikin hadisai duk da matsalar shi an fahimta ka duba a daidai lokacin da zaka ji mafi yawancin ɗaliban Najeriya suna kuka da mathematics a daidai wannan lokacin za ga wani shi kuma ba abin da yafi ƙwarewa da iyawa irin mathematics haka ne ko ba haka ba amma ka je ka same shi kaga kwana yake kallon talabijin yin yake yana wayo zuwa wurin broadband ka je ka same shi kafin ya samu wannan bawa kaga irin dagewar da saboda haka kada wani ilimi ya firgita mu har mu koma muna irin waccan magana cewa babu yadda za a samu wannan ilimin sai dai kawai baiwa ko kuma sai in an sha wani magani malaman salaf kamar yadda ka ji na saba ga Imam Bukhari ba su san wani magani da ake sha na ainihin wato kaifin habba ko kuma riƙe habba ko wani fahari ba sam malaman salaf ba su san wannan ba duk wannan farka-farka ce ta 'yan baya hatta shayarwarin da za ka gani malamai suna bayarwa cewa wanda yake shan zuma da safe kafin ya karya wannan daga baya ko duk suka samu kamar yadda yake a cikin lokacoci na da na fara yi waɗanda nake fatan zan ƙara samu ku akan mantuwa za ka gani zo kan waɗannan abubuwan amma ba hadisai ba ne ba kuma daga malaman salaf ba ne wasu ne daga baya suka yi bincike matuƙar kana shan zuma da safe a lahuk kafin ka karya za ka zama kana da kaifin basira kana da kaifin habba habbar ka tana nan ba ta rawa da makamantan haka amma malaman salaf su abin da suka gado shine ka bi Allah ka nisanci sabon Allah ka ba ku da karatu shikenan to wannan ka'ida ta fi sauki don ita ce ka'ida wadda take mubarada ina fatan gado ka'ida ce tabbatacciya amma zuma ta iya yiwa ka sha jarka guda a cikin sati guda ba abin da za ta yi maka ne fata an gafi saboda haka jama'a ku dage da karatu ku dage da neman ilimi ku zage da bin Allah ku nisanci saba wa Allah shi kenan sai ga Allah ya ɗiba maka naka raba Allah maɗaukakin sarki ya taimaka dangane da ainihin wannan ma'anar illa kenan insha Allah ta'ala sai malam ya ce almas'alatu rabi'a fi bayani aqsamil illa min haythu alqadh wa adam dangane da illa kuma ta wani bangaren jama'a illa a hadisi illa a hadisi nau'i biyu ce akwai illa qadiha akwai illa ghairu qadiha wannan anan zan taɓa ta mana bayani in Allah ya kai mu wuraren da Imam Muslim yake cewa in an je zai ƙara sharhi da bayani ko zan ɗauki misali anan in Allah ya so in tsawaita muku bayanai a ɗaya daga cikin waɗannan wurare ko fiye da haka insha Allah sai al-mas'alatu al-khamisa fi itlaq al-illa ala ghairi ma taqaddama bayani kun dai kun gabatar da cewa me ake nufi da illa inda a cikin hadisi ita ce a samu wata matsala wadda take a sakaye a cikin hadisin da zahirin shi shine inganci saboda ya cika sharuɗa na inganci sharuɗan hadisi ingantacce su ne na farko a samu ainihin adalatul rawi mai riwaya ya zama adali mutumin kirki sannan ya zama sharaɗi na biyu yana da tamamar bab yana da cikakkiyar hadda sharaɗi na uku a samu ittisalus sanad tsakanin wannan ɗalibi da wancan malami nashi da shi wancan malami nashi ya zama a tabbatar da cewa sun sabu da juna za mu zo mu tattauna wannan matsala a cikin muqaddimar nan ta Imam Muslim insha Allah sharaɗi na uku kenan sharaɗi na huɗu ya zama wannan hadisin da waɗannan nau'in mutanen suka ruwaito ba a samu ya saba wa mutanen da suke irinsu ko kuma fiye da su a wajen nagarta ba shi ne su dubi sannan sharadi na biyar ya zama ba shi da illa. To ka kuma faɗi illa. To illa ita ce kenan idan aka ga hadisi yana da zahirin sharuɗan nan guda huɗu, amma kuma sai wani malami sai ya hasashi cewa wannan hadisi amma yana da illa. Kwan fahimta jama'a, a wannan lokacin sai a ce hadisin ba zai zama sahihi ba, don haka duk illa irin waɗannan ba a karɓanta. Amma illa da ta zama ba qabiha ba ce to ana karɓanta insha Allah ta'ala. To sannan wani abin mamaki jama'a, daga cikin malaman hadisi duk da kun ji me ake nufi da illa ko, akwai malaman da hadisan da suke zahirin su ba illa ba ce, zahirin su rauni ne, kamar hadisi ne suna bi suna gani ga maƙaryaci a ciki, ko wanda ake tuhuma da ƙarya, ko fasiki, ko mai mantuwa, ko wanda yake da sakarci wajen karɓar riwaya. Amma madadin su ce wannan hadisi maudu'i ne, ko da'isi ne, ko munkari ne, ko shafi ne, sai kuma sun ce hadha hadithun mu'al, wannan hadisi ne illa ne. Shin wannan daidai ne ko ba daidai ba? Malamai suka ce daidai ne amma a jumillance. Amma an zo a tafsilance kamar gurin jarabawa, a jumillance in an zo babu laifi za ka iya cewa wannan hadisin da muka kawo riwayar Abu Ja'far bin Razi ta kuma da hadisin Anas cewa annabi baya yana yin ainihin al-qunuti a sallar asuba har ya rasu, kafin mun ce maka hadisi ne munkari. To a jumillancen da za ka ce hadisi ne mai illa malamai za su iya karbe, amma inda za a zo a babu ne na tantancewa, to ba za ka kira shi mai illa a karba ba, sai dai ka kira shi da asalin sunan shi. Misali yanzu mutumin da yake garin Maru, a jumillancen ka ce mishi ba sakwaci ya yi daidai, amma aka zo tafsilin jiha keke da keke a yadda ake yanzu, mutumin garin Maru sai dai ka ce mishi ba zan fare, ko kun fahimta kuma Allah ɗaukakin sarki ya taimaka. Sa'annan kar ku manta da wani karatu da muka yi a ainihin wato muqaddima ta karatun littafin Sunanin Nasa'i, wanda yake ainihin da a ce na san duk waɗanda ke halarko karatun Sunanin Nasa'i su suke zuwa kan da ba zan tattauna wannan matsalar ba. Matsala ta gane da amma ba'abu. Imam Muslim a nan ya ce wa ba'abu, kuma a cikin karatun can da ku manta ba, haka a muqaddimar wannan littafin shi ma Malam Muhammad Ali Adam Musa ya tattauna dangane da wannan kabiya. Ba gobe ba ne a ce wa ba'abu, wato ba a samu ta daga annabi ba, don haka in dai ya ba'abu to sai dai a ce amma ba'abu. Haka ba gobe ba ne a ce summa amma ba'abu, wato in aka zo babin biyayyar sunna jama'a to anan ana bin keke da keke ne. Amma an kazo abu ne na ɗabi'ar ka ko na abu daban, to wannan kuma za ka yi yadda ka so. To musamman mutumin da ya zan malami ne na sunna ana jin tsoron ya yi yadda ya so, saboda mutane sukan sa ido abin da ya aikata su aikata. Jama'a kun fahimta? Shi yasa yana daga cikin kurakurai da yawa daga cikin malamai sai ka bi malamai ne na sunna zai fara wa'azi ko zai fara lacca ba karatun Qur'ani ba sai fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ba a farawa da a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai in karatun Al-Qur'ani, saboda nan ne nasu ya zo a cikin Al-Qur'ani, nan ne ainihin nasu ya zo a cikin sunna ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma sai in wani wuri ne na ta'awudhu kuma wannan daban, amma za ka fara wa'azi za ka fara wani jawabi ba ka dai ka fara da bismillahir rahmanir rahim, amma a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai in tilawa Al-Qur'ani ce za a fara. Ina fata an gane. Saboda haka ba a cewa wa ba'adu ko kuma summa amma ba'adu ko kuma makamantan haka, wato duk abin da ya zama an samo lafazin shi daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, to wajibi ne a tsaya a kiyaye wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lafazin shi, kamar yadda a zamanin yanzu sai ka ji musamman ustazai don rawakan larabci sai ka ji mutum ya ce jazakar rahmanu, wannan bid'a ce. Babu jazakar rahman sai dai jazakar lahu khaira, saboda ita ce ta zo a cikin hadisi da al-Imam Tirmidhi da Ahmad suka rawaito sahihi, annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man asba ilaykum ma'rufa fakafi'uhu fa in lam taraw ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu hatta turaw an qad kafa'tumu, wanda ya aikata muku alheri to ku yi kokarin yi mishi alheri, idan ba ku samu yadda za ku yi mishi alheri ba to ku yi mishi addu'a har a ga cewa kun yi mishi alheri ta hanyar addu'a din. To yaya wannan irin alherin tunda na kasa yi mishi alherin da ya mun? Sai Annabi ya ce man qala jazakallahu khaira faqad balagha fis sama. Wannan riwaya sahihiyar riwaya ce in ta ma al-Imam Ahmad da Tabarani suka rawaito. Wanda duk yace jazakallahu khaira to ya kai matuƙa a wajen yabawa, ya kai matuƙa a wajen addu'a. To kaga ashe Annabi ya kayyade lafazin ko? Dan haka in ka zo ya kai ustazu fakka ce jazakar rahman, sai dai kace jazakallahu khaira. An fahimta? To ustazu sukan yi ire-iren waɗannan ainihin abubuwa da dama amma kuskure ne. Abin da yake tawqifi ne a tsaya tawqifi, ma'ana abin da ya zo a yadda ya zo to a yi shi a yadda ya zo. Misali, in ka so yanzu za ka iya cin ɗan wake da manja ko da man gyaɗa ko da man shanu, saboda babu wani nufi wanda ya tsayyade za ka iya yadda ka so. Haka ne, ma'ana wanda ya tsora ka shi ne Allah ya ce maka sai dai ka ci ɗan wake da manja ko da man gyaɗa, don haka duk da abin da ka so ka haɗa shi ba. Amma motarka ba za ka iya zuba mata man gyaɗa ko man shanu ba. Haka ne, dole haka ba. Lagurotarka ba za ka iya zuba mashi injin oil ba. Kaga ake a nan akwai technique, akwai fa'idoji ko? To haka al'amarin yake dangane da waɗannan lafuzza jama'a. Shi yasa duk abin da ya zo a cikin tsarin da ya zo to a haka ake neman a ainihin gudanar da shi. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Jama'a, waɗannan su ne ƙarshen tattaunawa wadda ainihin ta biyo bayan wannan doguwar sharar fage da al'imam Muslim, Allah madaukakin sarki ya gafarta mashi ya yi mana. A yau za mu tashi inda yake cewa kamar da muka alƙawarta, babu wujubin riwayati an al-thiqat wa tark al-kazzabin wa tahdhir min al-kadhib ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Babin da ke bayani akan wajibcin karɓo riwaya daga mutanen kirki da kuma barin maƙaryata da tsoratarwa game da yin ƙarya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. A cikin wannan babi akwai bayyana cewa wajibi ne in za a karɓi riwaya. To me yake nufi da riwaya jama'a? Ita kalmar riwaya a Hausa ita ce Bahaushe yake kira ƙararwa. To duk abin da za ka ƙarar da shi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama to ka karɓe shi daga wanda malamai suke kiran shi fiqa. To na gaya mana wane ne ake kira fiqa? Fiqa shi ne musulmi, mutumin kirki wanda ba a same shi da wani laifi ba ko ba a tuhumce shi da wani laifi ba, sannan in har yana aikata ƙananan zunubai waɗanda akan kira su sagha'ir, to shi ma baya gogewa a kai. Ta ɓangaren mutunci kenan da addini, ta ɓangaren hadda kuma a same shi da cikakkiyar hadda. To me yake kira cikakkiyar hadda? Cikakkiyar hadda ita ce ka ji abu a wurin malaminka, ka kiyaye shi idan da ka taɓa ko shi har zuwa ranar da za ka je ka jira wa nagabanka ko ɗalibanka, ko da bayan shekara nuni. Misali, Imam Malik bayan shekara 60 ko 70 hadisan da ya koyo a wurin malaman shi yana iya kawo su, bai taɓa canza lafazi ko ɗaya ba. Amma Imam Malik ɗin nan yana saurayi, yana zama gaban manyan malamai ne guda 7 ga sunan na Madina. Waɗannan manya-manyan malamai guda 7 malaman fiqh ne ko malaman hadisi ne, sai suke yi cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai ya fuskanci wannan, sai wannan ya bashi hadisai gwargwadon yadda ya so, sai kuma Imam Malik sai ya juya wurin wannan shi ma sai wannan ya bashi, sai ya juya wurin wannan sai wannan ya bashi, ya juya wurin wannan har ya zagayo, sai kuma ya dawo kan na farko da ya bashi hadisai, sai ya maimaito mishi hadisan da ya bashi. Shi Imam Malik ya yi tayar hadisan da aka bashi, ya yi wa wannan haka, yi wa wannan haka, shi kenan sai sallamin shi, sai kuma gobe. Waɗannan hadisan haka Imam Malik yake zama bayan ya kai ɗan shekara 80 da wani abu a duniya, yana karanta wa ɗalibai su da ka. Ina fata an gane. Idan su suka karanto da ka, yana gyara musu inda suke kuskure. Don haka ita muwatta da Imam Malik ya rubuta, ba ya rubuta ta ba ne a matsayinta na notebook gare shi, a matsayin yana buƙatar ta. shi ya wuce motsa ya kuma karfin motsa ya rubuta ne dan yan baya da daliban shi amma shi hadisan suna kan shi jama'a kun fahimci wannan da kyau abu na farko kenan abu na biyu Imam Malik da ya rubuta motsa shi mace sunanta Fatima sai ya zaunar da ita ya karantar da ita wannan motsa kuma ta haddace wannan motsa idan ba ban ko zo na karantar da motsa sai ta samu wani wuri sai ta zauna haka a cikin tsoro ko kuma a wani wuri wanda jini zai sha makance ta da jama'a tana zaune daga ita sai hijabinta ta haddace littafin mahaifinta wallahi darruha kai kana nan almajiri ka fito daga Iraq ko daga Filistin ko daga Masar ga motsa a hannunka kai ka fasu da kanka rubutun hannunka ne da wasalinka da komai kana jan baki mahaifinta ne maka fassara sai kaga ana kwankwasa kofa haka sai Imam Malik ya ce saurara ka duba karatun da kyau sai ka duba sai ka ga baki dan shi ce take cin gyaran ka ita tana tan alungu da hijabi kana nan kai ba ido guru kana kallo kai karbe ta kuma kai tawakkal amma ka kuskuren baki ita kuma tana tan budurwa ce ko aure ba ai mata ba ta haddace in kai kuskure sai ka kwankwasa Imam Malik ya ce saurara kuma baya ka ja bakin da kyau al-imam ibn al-hajj shi ba da wannan labari na yar gidan Imam Malik a cikin littafin shi al-madkhal ina fata an gane saboda haka kun ji abin da ake kira siqa wa zama musulmi mutumin kirki mai cikakken mutunci a wurin mutanen da yake rayuwa a tsakiyarsu ba mutumin da malaman hadisi kwararru suke suka shi ba game da aqidar shi ko haddar shi ko mutuncin shi muka ce malaman hadisi kwararru domin ba kowa ne zai soki mai riwayar hadisi ya zama dalilin da zai sa ba za a karba hadisin shi ba ka kiyaye wannan kamar yanzu kawai sai ka ji karuwa sai ka ji tana zagin malami tana cewa malamin ce ya cika zafi wajarhu take so ta yi mishi ba da an kamar jiya da juruhatan ula ko kun fahimta kama ma'ana ita karuwa ce ko dan daugo sai ka gona zagin malami ne wa'azi wai malamin ne ya cika zafi to sai yake yi malamin ya susu ce wani irin shi don haka ku kiyaye ba kowa ne zai yi magana a kan malamin hadisi a saurare shi ba sai kwararru gogaggen malamin hadisi waɗanda su suka kai ga matsayin da ake kiransu ulama'ul jarhi wa ta'dil don haka nace kwararru kuma gogaggen malamin hadisi wato ba ma kawai malamin hadisi ba wai mai karanta hadisi da riwayarsu ba sai wanda ya kai martaba ta jarhi wa ta'dil ku fahimci wannan jama'a idan aka samu wannan sharadin ya cika addini mutunci sai kuma a bayo sharadi na biyu shine cikakkiyar hadda to me ake nufi da cikakkiyar hadda shine ina rika karatu tun daga ran da aka gaya maka har ran da zaka idar da shi ko bayan shekara nawa ne idan ka kuma makanta ka kama ka ko bakin ka jaranci ya shiga saboda babu haƙura ko kuma saboda harshe ya yi nauyi ba ka iya tuno karatun ko ba ka iya furta karatun daidai sai a ce ta gayyara bi akharati amma a ƙarshen rayuwar shi ya sauya shi kenan hadisan shi ba za su ci gaba da zama sahihai kamar yadda suke a farko ba ku kiyaye wannan jama'a kamar ibnu lahi'a da makamantan waɗannan an fahimta jama'a to idan malam ya cika waɗannan sharuɗa to shi yake kira siqa to sai malam muslim anan yake ce mana to irin waɗannan ne yawa ba a karɓi riwaya daga wurinsu waɗanda suka cika wannan sharadi jama'a mun fahimta na biyu su waɗe ne maƙaryata a cikin hadisi ko a gurin malaman hadisi su ne mutanen da aka kama su da ƙarya a cikin maganganun da suke yi game da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma mutanen da aka tuhumce su afwa mutanen da aka kama su da ƙarya a cikin hadisai na hirarsu da jama'a a cikin mutane sai mu kama shi ya shoka mana ƙarya mu imu to wannan mutumin matsayyaci ne a cikin maganar mutane tabbas to wannan mutumin in aka dawo ɓangaren hadisi shi ake kira al-muttaham ana tuhumar shi da ƙarya ga annabi amma ba an kama shi wa annabi ƙarya ba ne amma yawan mutane ƙarya to sai a tuhumce shi da cewa to yawan mutane ƙarya da yake rayuwa da su ina annabi da baya gani in ya zo faɗi magana ya ce daga annabi sai a ce a'a ba kai ne wannan muka kama ka kawo mana ƙarya ba ne eh to tafi ba za mu karɓi hadisin annabi wurinka ba wannan shi ake kira al-muttaham bil kadhib al-kadhab kuwa mai ƙarya a cikin hadisin annabi ko dajjal ko wadda shi ne wanda aka kama shi ya yi ƙarya a cikin hadisin annabi ƙarara in ma kamar yadda na faɗi aka kama shi malaman hadisi suka kama shi in ma shi da kanshi ya zo yake kun gama gama da na zuwa na koran nan yace daga annabi eh to ƙarya nake yi to kun ji yadda al'amarin yake jama'a idan kun fahimci haka to wannan babu da Imam Muslim ya kulla yana dauke da mas'aloli guda uku na yi sharhin mas'aloli guda biyu suwaye thiqat da wajibin a karba hadisi a wurin su suwaye ne kazzabu da kuma wajibin a bar karban hadisi a wurin su sai matsala ta uku ita ce wat-tahziru min al-kadhib ala rasulillah tsoratarwa game da yin ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sharar fage ce Imam Muslim zai fara maka ana tsoratar da kai ahir kar ka sake kai wa annabi ƙarya kai a hankali annabi ba karamin mutum bane ahir yi wa annabi ƙarya ba kamar kowa bane kai a hankali ana tsoratar da kai to idan ka sake kai fa sai Imam Muslim sai ya ce babu taghlibil kadhib ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da ke nuna kairara al'amarin ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce kayi wa annabi ƙarya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ruwanmu da kai kar mu sake ganin ka a makarantarmu kar ka sake zuwa masallacinmu mun cire ka daga limanci ba ku ba ka tafi ka ba mu guri shi ne a munana abin don haka ku fahimci karatuttukan nan da Imam Muslim ke mana al'amura ne matakai matakai don haka wannan matakin farko shine bayani game da in za a karba hadisi dole ne a karba wurin mutanen arziki masu ingantacciya nagartacciya hadda irin waɗanda muka gabatar a baya sannan duk waɗanda suke matsaliyata ne wajibi a rabu da su sannan kuma a yi taka tsantsan a rinka tsoro kuma a rinka tsoratarwa game da yi wa annabi ƙarya saboda yi wa annabi ƙarya tana haifar da ɓarna a cikin addini ɓarna iri-iri za ta haifar da bid'a za ta iya haifar da shirka za ta iya haifar da raba kan musulmi za ta iya haifar da tarwata al'amarin addinin musulunci duk yi wa annabi ƙarya zai iya haifar da haka jama'a kun fahimci wannan da kyau don haka ga wannan karatu Imam Muslim yace wa alam wasfaqakallahu ta'ala anna al-wajib ala kulli ahadin arafa at-tamyiz bayna sahih ar-riwayat wa saqimha wa thiqat an-naqilin laha min al-muttahamina Allah ya ruwa minha illa ma arafa sihhata makharijihi wastitarata fi naqlihi wa an yattaqiya minha ma kana minha an ahli tuhami wal mu'anidina min ahli albid'a Allahu akbar al-imam muslim kina yace wa ala ka san ya kai ne karatu ya kai ne saurare kai ma ka san wasaqata Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya batar da kai أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وثقيلها من لا أبن بيك واجبي جدو وند يسن هن يتمتن في رواي حديثي فكان إن جلتتو بجواتا بسك ما سكوتا فكان إن جلتتو رواي بروايي بسك مرسا إن جلتي da riwayoyin da suke masu rauni wasiqatun naqilin laha min almuttahamin haka kuma wajibi ne ga duk wanda ya san amintattun masu dauko riwayoyi ya iya bambance su daga waɗanda ake tuhumar su da ƙarya
Allah ya ruya minha illa ma arafa sihhata makharijihi, kada ya sake ya ruwaito hadisai sai daga cikin hadisan da ya san ingancin mafitarsu. Allahu akbar, malaman hadisi ke yanzu abin da yake cewa in dai kai ka sani wannan mai rauni ne, wannan mara rauni ne daga cikin riwaya, wannan mutumin banza ne, wannan mutumin arziki ne, to haramun ne ka ruwaito riwayar da bata inganta ba, haramun ne ka ruwaito daga mutumin da ka san ba a karbi daga gare shi. Abin da yake wajibi kenan. Bakan da bazai tambaya a nan, ana gafarta malam Imam Muslim wanda bai sani ba fa, amsa ita ce kada ya ruwaito, shi ne abin da yake daidai. Domin tun da kai baka da ilimin tantancewa da tace mutanen kirki daga mutanen banza, tacewa da tantance ruwayoyi na gari daga ruwayoyi masu rauni, me yake wajibi a kanka? Sai ka bari, shi ne zaman lafiya. Ba ka gani idan motarka ta lalace in za a je spare part, saboda ka san akwai jabu sabo, akwai tsoho original, akwai tsoho jabu, kowane iri nau'i biyu ne, kana ji kana gani, ko dai ka tura baka mutum ya je siya wata, ko kuma ku tafi tare. Haka idan har baka da ilimin tace ruwayoyin hadisai, to ba ka ba zuwa ka gaya mutane cewa annabi wace. Malamai suka ce in ka buƙaci zuwa ga wa'azi da waɗannan hadisai, to kana da ɗayan zaɓi biyu, ko dai ka haƙura da wa'azi shi ne ka yi ritaya ka koma makaranta, fas'alu ahla dhikri, ka koma makaranta ka je kai karatu, ko kuma ka je ka samu wani malami masani. Albarkata malam, yau na shirya hudubar juma'a ne da zan yi wa al'ummar musulmi, amma hadisai ne da su nake son in hujja da su, ina matsayin waɗannan hadisai? Sai malam ya ware maka, to kaga wannan ya inganta, wannan ya inganta, wannan ya inganta, za ka iya wa'azi da su, amma wannan da wannan ba su inganta ba, ka kai wa'azi da su. In ba haka ba fa, sai ka samu littafin da yake ingantacce ne 100% daga malamai nagartattu, kamar Sahihul Bukhari, kamar Sahihul Muslim, ko kuma wasu littafai da malamai suka yi aikin tace su, sai ka mai da shi madogara. Amma ka je ka ɗauki littafin irin Tanbihul Ghafilina, da littafin Durratun Nasihin, da littafin Tanqihul Qawli, waɗannan littafai ne waɗanda masu su ba su tace su ba, waɗanda suka zo baya ba su yi aikin tace su ba, daga baya baya ne ma muka samu wata nuska ta Tanbihul Ghafilina, wani malami ya ɗan zauna ya yi takharijin kaɗan daga hadisan ciki, ba duka ba. Kaga shi irin waɗannan littafan suna da haɗari ga wanda ba shi da ilimi na tamyizi. Saboda abin da Imam Muslim yake cewa wa'ala وصدق الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها أن لا يقاتل بكياتين كرافود سوراني كسبب بشيوى أبن ليك واجب لك كون متوم بيسا إلا من تاتي واتكام إن جنتتن رواي دقوات بس إن جنتبا وثقات الناقلين لها من المتهمين بكما أمنتتن ما تتن رواي دقوات بأكي تهما دكاليا Allah ya ruwa minha illa ma arafa sihhata makharijihi, kada ya sake ya ruwaito daga cikin waɗannan hadisai sai waɗanda ya san inganci da nagarta inda suka fito, wasitara da kuma cewa waɗanda suna tuniha, da kuma cewar waɗanda suka ruwaito to mutane ne waɗanda suna cikin rufin asirin Allah, babu wani abu da ya bayyana na mugun halinsu. Ina fata an gane. وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم كما واجبين يتاكا فانتن يبجي دادا تكي الرواية دا حديثي وطن دا ستن بسم الله يشتيني الإمام المسلم يسيكي تيوا وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين سنن واجبين دوان ديك دا إلمي دنغني دا تاكيوا دا تنتن تي رواية يلتو قرن تاكا فانتن da nisanta da kuma gudun riwayar da ta zama daga mutanen da ake tuhuma da ƙarya da kuma masu tsaurin ido da taurin kai. Akwai waɗanda suke ana tuhumarsu da ƙarya, akwai waɗanda suke kuma marasa kunya ne kamar waɗanda muka kawo a baya.
na kama shi sai ce hadisan da na jiran nan na kai gari ka ba duk hadisan ƙarya ne sai tuturi da dariya waɗannan masu taurin kai ne wato sun yi wa annabi ƙarya amma sun yi muku ko musulmi izgilanci kuma wasu ma musulmi ne imam muslim ya ce duk waɗannan a watsar da su ƙarshe sai ce min ahlil bid'a daga cikin ɗan bid'a sai mun zo karatun gobe insha Allah ta'ala za mu tattauna waɗannan matsalolin insha Allah muna masu neman Allah madaukakin sarki ya haskaka mana ya kuma yafe mana ya kuma taimake mu wajen inda wannan ainihin amana don da muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.